A baya-bayan nan ana fuskantar yawan doke wutar lantarki a dokacin jihohin jamhuriyar Nijar da ke samun asalinsa daga lalacewar waɗansu na'urorin jigilar wutar da ke jihar Kebbi tarayyar Najeriya, kamar yadda kamfanonin watsa wutar lantarkin ƙasar Nijelek ya sanar. Sai dai da dama daga cikin 'yan ƙasar na jamhuriyar Nijar ne ke ganin cewa ƙasar ba ta ɗauki darasin yankan wutar da tarayyar Najeriya ta yi mata ba na tsawon watanni 8 biyu bayan mulkin shekara 2023, kamar yadda Asuman Kahinta da Nasiru Pepa ke cewa.
To ita kadai wannan ma matsala ta wutar lantarki, in suka mana maganinta to sai mu ce alhamdulillahi. To kuma matsawar da ko mu samu haka nan, to gaskiya mu za mu ga sai mu ce ma ba a ma yi komi ba.
Wayannan su jana masu albarka, Allah ya ba su ikon ulle yarjejeniya na mu samu wuta ta mu ta kanmu.
Tun lokacin gwamnatocin da suka gabaci na sojan kasar a yanzu sun ayyana kokarin su na shawo wutar lantarki mai aiki da man diesel daga matatar man kasar Suraz da zai raya jihohin Zandar, Maradi da Matawa, Hasalima da Girka, wata tashar watsa wutar lantarki da hasken rana a garin Malbaza. Sai dai har yanzu ana iya cewa da sauran zomo ka ba, ko da yake kamfanin gidan wutar lantarki Nijelek na nasa kokarin samarwa kasar wutar lantarki, inji Alhaji Jafaru Dubai.
Ma'aikatan wuta ta Nijar gaba dai suna kokari gaskiya, saboda duk yanda za a yi sai sun samu sun dan rarraba mu mutane wuta duk da matsalolin da an kai ta samu. To alhamdulillahi, kuma yanzu ka duba ai kaga Zandar da ita da Maradi, ina ganin hadda wani bangare na jihar ta suna amfani da wuta ce wadda an kai kokari an ka hada ta cikin kasa.
Shin menene ke kawo wa tafiyar hanwainiya a kasar game da samun wadatacciyar wutar lantarki? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Asemi Ciroma na kungiyar Rotab mai saka idanu harkokin makamashin wutar lantarki da ma ma'adanan kasar, wanda ya ce
gwamnati ba ta sa kuɗaɗe a wajen tanadar da makamashin, sai dai wasu kamfani can ko kuma Nijeriya ta tanadar da shi ta saida mu, mu kuma kamfanin mu na Nijelek ya saida mu 'yan kasa.
Game da kokarin da gwamnatin kasar ke yi domin warwarewa 'yan kasar matsalar wutar lantarki, gwamnan jihar Tawakkanal Umaru Tawayi tare da ministan makamashin kasar sun kai ziyara a wurin da wani kamfanin kasar Birtaniya Savannah Energy da waɗansu 'yan kasar ta Nijar ke kokarin girka turkan watsa wutar lantarki mai aiki da bugawar iska tsakanin Madawa da Malbaza a cikin jihar Tawa. Abinda ya sa gwamnan jihar Tawa bayyana kokarin gwamnati a wannan fannin talakari da wahalar da suka sha a can baya.
Mun sha wahala bisa harkar lantarki, banki nan bisa ka wannan da muke cewa alhamdulillah, ayi kokari wannan project a samu ayi shi, saboda in an kai shi lalle Nijar za ta cikin matsala ta harkar lantarki wanda ke aiki da iska. Nan wannan jiha ne an ka zaba, kenan ni akan gwamnan jiha dole in ce lalle na jiha din haka nan tun cikin jiha ta ce.
A cewar Abbas Bawa mai sharhi akan harkokin da suka shafi makamashi, samun incin kai a fannin wutar lantarki zai taimaka domin samarwa matasa ayyukan yi da yaki da talauci a cikin kasar.
Allah ya ba mu makamashi na nukiliya wanda muke iya sarrafa a yi wuta, ya ba mu gawayi ga ruwa, kuma Allah ya ba mu wanda ana iya sarrafa su kuma a yi wuta da su. Duk lokacin da mun ka samu an ka kare da matsalar wuta, to insha Allah za ku ga kamfanuka sun zo daga ko ina sun kawa, kuma akwai kamfanuka cikin kasa shi zai kawo aiki, samari za su samu ayyuka, waɗanda ke zaman banza su ma za su samu ayyuka, daga daɗa arzikin ƙasa kuma yana ta ci gaba, sannan kuma za a samu ayyaki da talauci.
Wutar lantarki na dai kasancewa ɗaya daga cikin abin more rayuwa da kowane ɗan ƙasa kan yi kokowa ko kuma gogoriyon samu domin samunsa don lilwanta rayuwarsa. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.